Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yaro gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da kuma niya FM. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad,
Safinatu Sada Sodengi,
tare da ni Maryam Bashir Bagaji.
To kasancewar rana Alhamis rana ce da muke magana game da abin da ya shafi harkar lafiya wanda aka ce uwar jiki. Haka yau ma 21 ga watan Satumbar nan zamu ci gaba da maganar da muka faro ne a makon da ya gabata game da yawanta ko kuma ambaliyar ruwa da ake yawan samu a kasashen mu.
Shin me ke haddasa ambaliyar ruwa? Ta yaya zamu kawo mu kan mu sauki?
In ka shiga cikin birni sai ka ga guri ya zama da gwalo, ga kazanta, ga ruwa, ga wari, sauro ya ba zai zauna a nan gurin ba, ya kwayoyin cuta ba za su yada a nan gurin ba. Wani a rana duk talaucin mutum ba a samun mutumin da zai ce yayi wata daya bai sa katun waya na naira 100 ba. Idan da a ce kowanne gida da yake cikin garin nan duk wata ya bada naira 100 a kafa kamfani na matasa da za su dinga kwashe shara, da wannan matsala ba za a same ta.
To dangane da wannan batun ne yasa zamu ji daga Dr. Aliyu Salisu Barau daga sashen tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero da kuma Dr. Sani Labaran daga asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto.
To amma kafin sannan din sai mu ce sai mun ji amsoshin tambayar da kuka bamu da muka tambaye ku a shafin Facebook da Twitter a makon da ya gabata wanda hakan ta bamu damar tsakurowa.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa, ku ji bayanai akan ambaliyar ruwa da illolinta.
Amma kun da ya gabata mun tambaye ku cewa ya kuke kallon yadda ake samu yawaitar ambaliyar ruwa da kuma abin da ya kamata mu yi idan mun ga alamanta a inda muke. Ga yadda kuka amsa.
To sakonmu na farko daga shafin na Facebook daga Abdullahi Musa ne, yace salam yau da gobe. Abin da ke jawo ambaliyar ruwa shine toshe magudanan ruwa akan hanyar ruwa.
Sai Yanya Salmanu yace assalamu alaikum yau da gobe. Yadda muke kallon yadda ambaliyar ruwa yake afkuwa a wurare, hakan yana faruwa ne sakamakon toshe waɗannan magudanan ruwan da yawan gine-gine akan hanyoyin ruwa ya taimaka wajen kawo ambaliyar ruwa da kuma yawan ruwan sama da akan samu kowace shekara da yadda yake zuwa. Da fatan Allah ya tsare mu, amin.
Sai kuma sakon Garba Habu yace assalamu alaikum yau da gobe. Ai wannan haƙin gwamnati ne domin su suka fa sani yadda ya kamata su fahimtar da talakawan kasashen su domin kaurecewa guraren da ambaliyar ruwa ambaliyar take shafa.
Sai kuma Ilya KDN, Allah ya sa na faɗa daidai, yace dole ne mu tashi domin gyara hanyar ruwa a duk inda muke domin kare muhallin mu. Ba sai mun jira gwamnati ta yi mana ba, jira gwamnati ta yi mana aikin, wannan rashin kishin ƙasa ne.
Sai Usman Yahaya mai buhu yace gaskiya mu talakawa ne ba mu da kirki, gwamnati ta fita haƙin mu ya rage mana mu gyara.
Sai kuma madassar MB Yasin, Allah ya sa na faɗa sunan daidai, yace assalamu alaikum yau da gobe. A gani na idan muna son mu kaucewa ambaliyar ruwa to dole ne mu guji gini a hanyar ruwa mu kuma tsaftace magudanan ruwa.
To sai kuma Umar Sani yace a gaskiya masu zama kusa da ruwa ya kamata su kiyaye duk shekarar duniya sai an yi fa ambaliya.
Sai RB Kefas yace ya kamata mutane su daina zuba shara cikin kwata, a kuma daina gine-gine kusa da rafi ko bakin koguna.
Sai kuma Zainab Muhammad Zizang tace da zarar an ga alamu sai a shedawa gwamnati domin ta dauki mataki.
Mai turare gwadabawa kuwa cewa yayi yau da gobe. Fatan alheri zuwa gare ku. Wannan sakacin jama'a ne da kuma rashin tsafta, Allah ya kyauta.
Amin. Sai Salis Waye Hayya Bauchi yace assalamu alaikum yau da gobe. Matsalar ambaliyar ruwa tana matukar shafan mu. Ya kamata mutane su daina gine-gine akan hanyoyin ruwa saboda shi yake kawo matsalar ambaliyar ruwa. Allah ya sa mu ji mu gyara gaba daya. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai kuma sakon Suleiman Adamu Mutandar Fatuskum yace assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ambaliyar ruwa ba komai bane illa rashin gyara magudanan ruwa kamar zubda shara inda bai dace ba da kuma rashin gyara hanyar ruwan da kuma rashin gyara hanyar ruwan kansa.
Sai kuma Bagudu Haruna yace yau da gobe ikon Allah. Ai Allah ne ke kiyaye ambaliyar ruwa saboda a Najeriya babu wanda ya damu da aukuwar ambaliyar ruwa saboda yadda ake cushe magudanan ruwa saboda ana zubar da bola a cikin kwata. Allah ne yake taimakon ma al'umma ai kawai.
Sai Shehu Sabo Gashiwa yace yau da gobe idan dai ba za mu tashi tsaye mu kula da hanyoyin ruwa ba a yankunan mu to za mu ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa.
Sai kuma sakon Sa'idu A Adam Najeriya yace yau da gobe abin da yake kawo yawan ambaliyar ruwa shine yawan toshewar magudanan ruwa da yawan sabon Allah da zinace-zinace da ma uwa uba cin hanci. Allah ya kare mu amin.
To kuma da nashi ra'ayi da aka ce ba haushi. To sai kuma tukur haraka tsohon garin Rijau yace salam yau da gobe hanya daya zuwa biyu zamu bi domin kaucewa ambaliyar ruwa. Yin gine-gine a saman hanyar da ruwa yake bi ko kuma kaucewa zuba shara a saman hanyar ruwa. Idan aka yi haka da yarda Allah za a samu sauƙin ambaliyar ruwa saboda nahiyarmu ta Afirka ana fama da hakan.
Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter @smelengelenge3 yace ambaliyar ruwa abu ne daga Allah wanda ba wanda ya isa ya kare shi. Muna iya kauce mashi ta hanyar gyara magudanan ruwa da dai sauransu.
Sai @nura Muhammad 942 yace ko shakka babu ambaliyar ruwa wani abu ne mai hadarin gaske sai mu tashi tsaye wajen kauce mu wannan annoba.
Sai kuma @baban Sadiq 16 yace ya kamata gwamnati ta rika hana yin gine-gine akan hanyar ruwa sannan duk wanda ya san yana kan hanyar ruwa to ya tashi fa daga wurin.
Sai daga ƙarshe @adam Jumba Madara yace ya kamata mazauna kusa da wajajen su yi amfani da gargadin da hukumomi ke yi su bar wajajen kafin afkuwar hakan.
Mun ya ji ba haushi ci ganga jiki ta
tsira. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
To yanzu za mu ci gaba da tattaunawar da muka faro a makon jiya inda wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari yake tattaunawa da Dr. Aliyu Salisu Barau na sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero da ke kanan daba a Najeriya game da abubuwan da ke haddasa iftila'in ambaliyar ruwa inda ya tsaya a daidai inda yake tambayar sa wannan.
Muna maganar dokoki da ma waɗannan hukumomi da ka faɗa doka ta kafa su yi waɗannan ayyuka. To su ƴan ƙasa anya ku suna sane da irin waɗannan dokoki da ma hukumomin da ya kamata. Misali idan naga wata ma'aikata ko wani kamfani yana fitar da dagwalo wanda illa ne ga lafiya ta ko lafiyar mazauna wannan yankin zan je an karar da hukumar da ta shafa.
To gaskiyar magana akwai zargi wani lokacin na cewar idan ma mutane sun je sun kai irin wannan kararrakin ba a sauraro su saboda ana zargin cewa wasu irin wannan ko kamfanonin ko masu karfi suna da karfin fada a ji a irin wannan hukumomin. Akwai wannan shi yasa nace maka zargi ne amma ni a gani na dan kasa yana da haƙƙi kullun ya shigar a rubuce da kokensa ya kai takarda su kai kokensu a rubuce a basu a buga musu hatimi cewa eh an karbi koke idan ba ai ba su ƙara sanarwa. Idan ma wannan wani reshe ne na hukumar na jiha su tura kofin wannan zuwa ga shell quarter. Idan wannan bata samu ba suna da dama da za su je kotu su ce ga irin cutar da aka yi mana ga matakan da muka dauka kuma ba a kula mu ba. Ina mai tabbatar muka da cewar koda kotunan za su nema mutane haƙƙinsu a shari'ance.
Kwanan nan an sami wani zazzabi mai karfi da ya fantsamu a cikin gari zaka tar da yawancin gidaje ba a rasa mara lafiya ko kuma ma kaga duk mutanen gidan ma kowa ya kwanta. Wasu na hasashe da zargin cewa irin waɗancan abubuwa da ka faɗa na cuta amma manta da faruwar wani abu kaga wani abu ya afku wasu suna ganin kamar akwai yanayi irin wannan da aka samu kai a cikin garin Kano me zaka ce?
To kaga dai an samu ruwa a shekarar da ta wuce mai yawa da waccan da wannan shekarar ma idan aka samu ruwa wurare suka jika ciyawa ta fito za a samu sauro sauro zai hayayyafa zai yadi zai tashi zai shiga cikin gidan mutane zai ciji mutane zai samu su zazzabin malaria wannan ma yadda ka faɗa gaskiya ne naga wannan akwai mutumin da na gani gidansa kowa sama da mutum 10 ba wanda bai kwanta a asibiti naga wannan ka gani to amma abin da yake faruwa shine muna da matsala a wannan kasar kwatankwacin abin da na faɗa mutane sune za su ya kawo kansu ba wai lalle misali gwamnati ba mutane an dauka cewa a kasar nan lalle ni share da take gidana ko take unguwar mu hakkin gwamnati ne ta kwashe ta wayar hannun nan da muke yi mutum wani a rana duk talaucin mutum ba a samun mutumin da zai ce yayi wata daya bai sa katun waya na naira 100 ba idan da a ce kowane gida za a dauka kowane gida da yake cikin garin nan zai bada naira 100 a wata duk wata ya bada naira 100 a kafa kamfani na matasa da za su dinga kwashe shara da wannan matsala ba za a same ta
wannan matsala ta dama a baya ka ce mana ta mutum biyu ce ko kuma tana da fuskoki a takaice ya kake ganin kiwon lafiyar al'umma zai inganta kamar yadda gwamnati take ikirari a daidai lokacin da ga matsaloli kuma na muhalli suke da kiwon nasaba da kiwon lafiya sun da baibe al'umma da ita kanta gwamnatin kuma ta rasa yadda za ta
kaga kasa ce da inda ka tafi wata 6 kake ganin gurin kamar daji-daji ne inda ka da bayan wata 6 ko shekara 1 za ga wannan gurin kuma an bude shi an gina gidaje to ka kullu lissafin gwamnati canja yake ina ma za ta je ne ta kwashe shara ina za ta je ne mata abun nan din mu gudanar ruwa a kasashen da suka ci gaba da wasu mu suna zuwa muna gani da ma fa masu tasowa ma ni ba na so ma na ce wanda suka ci gaba masu tasowa wannan duk gida zaka je ka tarra shekara sai ya biya kudin kwashe shara idan ka je Misra da kudin wuta da ruwa da kake biya a ciki akwai kudin kwashe shara da ke da tsaftace muhalli dole ne ba a da wata mafita sai ta tabbatar da cewa tsaftan muhalli an tabbatar da ita kullun ba aiki bane na ayi shi yanzu ayi yau a ce kuma sai bayan shekara za a yi shi aiki na tsaftace mu gudanar ruwa aiki ne dimin da'ima ba aiki bane yadda muke yi a hukumance a ce ai gwamnati ta fitar da kuɗi wannan shekara za a tsaftace mu gudanar ruwa ba haka yake yi ba duk kasashen da suka ji gaba aiki ne dimin da'ima
yau da kullun
kullun ake yi kullun ake yi kai kuma mai gida dole ne in ma ba a zo an share maka ba za ka yi kuka saboda me dama ai a biya a shekara ka biya haraji kamar yadda na ga maka misalin Misra dama a kudin ruwanka da kudin wuta da kake biya kai har daular Larabawa dinnan ma da su Saudiya a kudin ruwanka da wuta a ciki ake zare kudin tsaftar muhalli so da kai idan ma kaga an ce gwamnati ta kasa ta gaza a yadda dama gwamnatin Najeriya ta dauka tace ita ce za ta yi wannan abin ba za ta iya ba domin ba haka ake yi ba a duk kasashen da suka ci gaba kowa shi ya biya wa kansa shi yasa ne baka misalin cewa duk talaucin mutum a birni dai ba talaucin kauye ba ba zai gaza naira 100 a wata da yake siyan katon waya ba to me yasa kuma ba zai iya biyan misali naira 100 da za a tara ƴan matasa a sama musu sana'a kaga an kashe abin nan tsuntsu biyu da dutse daya a samu lafiyar muhalli da ingancin sa a sama mutane matasa sana'a fadin Kano da kewaye yanzu idan aka ce duk unguwanni kamar ta da unguwannin masu hannu da shuni kaga wani unguwanni ne da gwamnati ma kwata-kwata ya kamata ta dauki hannunta kowa ya biya kwashe mashara kuma da yawan su haka suke za ka gani da duro-duro a kofar gidansu kamfanonin suke zuwa suke kwashe musu shara amma sai a zo in ka shiga cikin birni sai ka ga guri ya zama da gwalo ga kazanta ga ruwa ga wari duk yana tashi a gurin sauro ya ba zai zauna a nan gurin ba ya kwayoyin cuta ba za su yada a wannan gurin ba saboda haka ba abin mamaki bane da kace mun wai ana samun barkewar irin wannan zazzabi mai zafi a irin wannan lokacin ai abin da ya haddasa ke
in haka ne a ƙarshe daktar menene mafita
mafita a ilmantar da mutane kuma magana ta gaskiya abinda mutane ba sa so a gaya musu shine mutane dolen su su yadda da cewa su biya kuɗi gwamnati ta yi wannan aikin su biya idan kuma a fadin kasashe da demokradiyya ta yi karfi abinda yake sa ta yi karfi kenan idan muka ba da kuɗin mu ba a yi mana aiki ba mu kada ku a zabe ko mu je mu kai ku ƙara ai shine karfin demokradiyya ba wani abu kuɗin mu na biya a kwashe mu shara ba a share ba waye cuce ni sai an je an bi sawun abun a ce aiku an biya an karɓa to mai isa ba a yi ba amma idan baka yi ba ka zauna baka fa da izinin ka shiga wani office ka ce dan me ba kwashe min shara ba ko da a matsayin kasa kana da wannan haƙƙi amma bai shi da ƙarfi sosai akan lokacin da kace ga bill dina an caje ni kaza wannan na gani a Malaysia wannan na gani a UAE wannan na gani a Misr abinda ake kenan dan me ba za a yi ba a Najeriya dole sai dan Najeriya wannan lokacin da cewa ya zauna yana jiran gawon shanu yana jiran cewa gwamnati ta zo ta kwashe min shara mun yawa ba dole mu gaya kanmu wannan gaskiyar mun yawa wannan abun ba za mu iya ba idan ma mutum ya bari in gobe ya zama na yana kan madafin iko zai fahimci haka mu ba kai muke ba amma dai muna fadan magana abin da muke ganin wannan magana haka take mutane su biya su yadda su ba da wani abu a kwashe musu shara ga kamfanoni na za a samu mutane aiki a manta da gwamnati a kafa su kai ma su a unguwarsu ma inda ma za su hada kansu ma sai su yi nasu kamfani su sama wa mutane sana'a kowa ya dinga karu in aka yi wannan ne kuma zai sa hukumar kwashe shara watakila ta ja ko birni ta ce eto mu ma ga irin tallafin da za mu ba wannan shi ne zai taimaka amma ka zo za a wannan zazzabi kamar da na gaya maka wancan bawan Allah da na gani 'ya'yansa 10 da matansa 2 ba wanda ba kwantar asibiti dukkaninsu to nawa ya kashe bai da a ce kudin da aka kashe a ana zariya asibiti da a ce shi aka biya aka kwashe muhalli makocinsa ya biya kuma na tambaye shi ce bayan sa ne akwai kango
bayan
gidansa akwai kango daga nan wannan mugun sauran yake tasowa ya shigo ya masa illa
Dr. Salisu Barau yayi bayani yayi ba da shawarwari sosai gaskiya madalla
da yara da nake in kika ji mata sun zabi sauro ya cije su
abinda ni ma nake
mamaki ya akan cizon sauro ka san an shawo yake
to Allah ya kyauta ai cizon sauro bala'i ne ai bala'i ne to Usman daga me ya dauka min hankalinka daga wannan tattaunawar
gaskiya abin da ya fi daukar hankalina a ciki shine yayi magana wani abu ne mai muhimmanci ya faɗa akan sana'a kawai ya fito musu da shi basirar sana'a a cikin wannan maganar da ake ta tsafta domin me yace matasa za su iya taruwa su tara kuɗi su fidda
kaji magana ka yazo daidai magana ka yazo daidai da wannan bawan Allah nan da muka kawo shi da yazo shirin nan na yali yace me koyar da yadda za hada sana'a mallam Faridun yake cewa matsala ne ake samu daga farko to yaya za mu samu fitar da sana'a daga wannan
duk talatu mutun yana sa kuɗi a wayarsa to ya kamata su iya hadawa su fidda abin da za su karu
haka ne ke kuma safi nafa ni kuma inda abin da ya ji hankali na magana shi da yace demokradiya amfanin demokradiya kenan cewa kun an ce ku bada kuɗi ai maku abu idan ba ai maku ba ku kada su zabe shi kenan yake da abin demokradiya mutane har su gane yancin su ba wannan yanci ne babba
kasashen haka ake biya
yanci shine amfanin demokradiya ba kuma ne yadda ya kamata ba dai
ungoma akalla ka biya dala 34 a wata a kwashe maka bola dole ne kun ba wai zabi ba
haka ne haka ne
dole ne
sai yace ma nan Egypt ba ma zo nan ba
yace inda ake tasowan ma
to Allah ya kyauta ni da kai wanda na sani ya soye wannan ya mai da wannan abin sana'a na kwashe bullan nan amma abin bai yi ba ko mutane ne ba gane bane
to
ba
sha da shi ne ai wannan maganar kin san tunanin da ya fado min a rai a gurguje shine sai nace a to me yasa masu unguwannin mu ni ma ga tawa idea masu unguwannin mu su bi mana su dan hada nasu tunda su ne mutane suka sani suna da kila amana da za su iya taruwa a tashi abu daya a dinga tsaftace
to Allah dai ya sa amina
amin
to dan jin yadda ambaliyar ruwa ke shafar lafiyar mu Maryam ta tattauna da Dr. Sani Labaran, jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto.
A wannan lokacin da ake samun yawaitar ambaliyar ruwa a kasashen mu, waɗanne irin haɗurra ke ɗauke da wannan musamman ta fuskar cututtuka?
Ya faruwan ambaliyar ruwa in ta faru ya san wata rana ruwa suka fi da mutane kuma su halaka ko kuma dabbobin su ko kuma kayan gona duk wannan abu yana faruwa idan haka ta faru kuma mutum ga jama'a su za su shiga cikin matsala ta fatala wanda ke fatala ko da yake tana tare da cututtuka to idan wannan ambaliyar ta faru dama akan bai ta mutane akwai kuma tattarar da aka yi domin a ajiye su cikin domin a kula da su wannan matattara ne take aka ce ma internally displaced person camp da turanci
sansanoni ba
kamar
waɗannan irin matsaloli kenan
yawa to matsalolin da ake samu dai kalaji ne misali
to
akwai na matsalar rufe ruwa masu kyau domin sha da kuma ayyukan gida da kuma ayyukan jama'a idan ta faru haka waɗannan akwai cututtukan da suke fitowa a sanadiyyar haka din wato cututtuka kamar da su ta giya irin su bazuwa da zahi ga mutane suna so shi soshi a kurajen su fito a kan fatan su to waɗanda suna faruwa saboda rashin isassun ruwa masu kyau idan za a ga wasu ba su wanka ba su wanki saboda matsalar rashin wannan abin kuma hakan cutar za ta shigo to akwai kuma cututtuka wanda ke fitowa saboda akwai ruwa ɗin amma ba su da kyau gurɓatattun ruwa ne ana shan su don mutum ke ji waɗannan gurɓatattun ruwa sha ko kuma ya yi amfani da su yana iya samun waɗannan cututtuka ɗin duk ƙarfi za ki ga idan aka samu wannan ambaliya ɗin ruwan da ke da wuri za ki samu cewa kamar sun gurɓata ba ta da kyau za ki samu cututtuka irin su kwalara nan da nan za ki samu ɓulla saboda an yi amfani ana amfani da ruwan da ba su da kyau a wannan wuri cututtuka irin su typhoid fever ita ma tana ɓulla a kan wannan abin da ne haka ma irin typhoid malaria wanda da muke ta yaƙi da ita ko din shi a nan Najeriya
amma
tana faruwa ne saboda rashin ruwa masu kyau ko kuma abincin da rashin ruwa masu kyau da suka gurɓata ko wanda kashi ya shiga wanda idan yaro wannan akwai wanda ke da wannan abin kashin shi ya bi ruwa to zai shafi sauran yaran da ke wurin ko kuma cuta idan ciwon zazzabin sauro idan ruwa suka taru da wuri ko suka jini idan ka samu abin su nan cikin kwanoni ko cikin kayan ko cikin wasu abin da haka ko kuma muhallin da irin idan ka kwanta ba a kwashe ba za ka samu sauro shi ko zai samu wani bai haye yaba ta yaba zai haye zai kuma shafi ɗan adam a yayin a wani lokacin za ka ga ciwon da zai sauro shi kuma zai bulla akwai su kuka irin su a yadda ko dusa saboda cunkoson jama'a za ka samu cewa nan da sun bulla saboda an haɗe mutane wani ɗaya suna a mu'amala to za ka samu cewa irin cuta kamar su ɗan sandara ita ma tana son irin wannan yanayi domin ta bulla su da aka bayan tarci a kari toka kiɗin kenan shi ma yana bulla saboda irin idan a wannan yanayi na zama cikin tabbatar da kuma babu tsaftar muhalli a wannan wurin idan mutum a suka haɗu to akwai irin wannan suke ba su da kirki to ana sa an suka samun kyan su masu haɗi na mai kata to a nan wurin mutum za ka samu cewa an yi ana iya na da cututtuka irin wanda ake ɗauka ta hanyar jima'i wato irin su cutar ƙanjamau da ciwon sanyi da ciwon hanta haka a babban mutane gona mai na faruwa yayin da aka aji zama a wurin da kamfin da ke ruwa ba ta su isa ba ko kuma ba su da kyau ko kuma yawan jama'a haka saboda ba mai wadatar ruwa ba mai iska sosai yadda za su shaƙa mai kyau to duk yana iya faruwa irin cututtuka na faruwa
to ku da kuka kasance ma'aikatan jami'an kiwon lafiya waɗannan matakai kuke ɗauka na tunkarar irin ɓarkewar cututtuka idan an samu irin iftila'in nan
a matsayin ma'aikatan kiwon lafiya idan wannan abu ya faru jama'a sun taru a matattara wannan sansanin da ke aje su kuma mun san cewa za a yi samun matsala ta kula cututtuka ta iri waɗannan da muka faɗa to saboda haka mukan bi mu yi musu huduba su bayani mu faɗakar da su game da yanda za su kare kansu da sauran jama'a da suke tare da su da kamuwa da wannan cututtuka din na ɗaya dai za mu yi musu bayani akan irin cututtukan da ake iya samu a wannan yanayin din sannan za mu nuna musu game da maganar tsafta ta jikinsu wacce ita ce mataki na farko domin kariya daga cuta tsaftar jiki tsaftar tufafin da mutum yake saye sannan da tsaftar muhalli inda yake zaune yana taimakawa wajen rage yaɗuwar waɗannan cututtuka ɗin a share wuri a tabbatar cewa babu ƙazanta ba irin ruwa da suka taru a wuri yana rage yaɗuwar waɗannan cututtuka ɗin sannan rigakafi waɗannan cututtukan da muka faɗa ana kare jama'a daga kama su ta hanyar rigakafi ƙarfin su cuta kamar irin gaida ko ƙyanda idan yar aka yi ma yaran ita za su samu kariya daga kama wannan cuta ɗin shi ma ɗan sankarau idan aka yi yaran rigakafi jama'a rigakafi to za ki ga cewa sun samu kariya daga kamuwa daga wannan cuta ɗin cuta irin su cima tare da ko tarin hoka idan aka yi ma yaro allurar rigakafi ɗin shi zai samu kariya. Irin su tarin pneumonia, wato abin da ciwon pneumonia da ana yin wuri, ana samu a kan shi yanzu, kuma ana yi kuma tana za ta kariya da gida.
Kana ta maganan tsafta. Kenan tsafta na da muhimmanci sosai, wani ƙara jan hankali za ka yi me mutane kamata su gane game da muhimmancin tsaftar muhalli da su kansu?
To, gaskiya kwarai take da muhimmanci ga kiwon lafiya. Ina ganin alolar da muke yi ita ma tsaftace wadda take tabbatar cewa mun kare kamar da wasu cuta suka ake doka ta hanyar da hannu ko kuma a kafa ko kuma wani abin da zai sa Allah mu sani cewa in kamu sallah ma mu yi alolar. To, wannan tsafta da muke gana kamar yadda aka sani tsaftar muhalli, tsaftar jiki, tsaftar abincin da za mu ci, tsaftar ruwan da za mu sha, gaskiya ba ƙaramin rawa suke takawa wajen kare cuta. Kare mu daga ɗaukar wata cututtuka na ke tare da mu cikin al'umma ba. Saboda haka faɗakarwa ita ce jama'a su tabbatar da cewa suna tsaftar ɗin nan yadda ya kamata, suna kulawa da tsaftar jikinsu daga inda shahid da wanka da wanki kayan da ake tayi, kulawa da tsaftar irin taburansu da sauransu, sannan da tsaftar muhalli inda muke kwanci, inda muke sana'a, inda muke cin abinci ko kuma dafa abinci, wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Lafiya za a tabbatar da cewa ruwan inda ruwan mu da muke sha suke fitowa, kamar in an a tsaro kamar ƙarfi miliyoji ne ne da wanda ake amfani da su a ɗin ruwa, to a tabbatar cewa miliyoji ɗin ana rufe su yayin da aka gama ɗin ruwa, saboda in iska na shigowa ko kuma ruwa na malalowa suna shiga cikinsu, waɗanda suke sun ɗauki wasu ɓaci zai zama cewa ruwan za su iya ɗauka wasu ɓan cuta da mutane za su ɗiba su yi amfani da su kuma su kamu da cututtuka. To, mu kula dai da ruwa inda muke shan ruwa, da ko da rijiya ne ko a kogi ne ko a tafki ne, mu tabbatar cewa ruwan nan dai an kula da su. In ana tsammanin suna da matsala, a ƙona su, a tafasa su, su huce, sannan a yi aiki da su. Haka ina da haka tsari, insha Allah ana rage cututtukan da muke samu ta wannan hanya.
A makon da ya gabata, hukumar ba da agaji ta NEMA ta yi wani kashedin cewa wasu jihohin Najeriya, mafi akasarinsu ma a arewacin Najeriya, na gab da samun ambaliyar ruwa, inda har daraktan da muka yi magana da shi a makon da ya gabata yake cewa ga mutanen da ake buƙatar su tashi daga wajejen da ke da hatsari, za a samar musu da sansunoni da zai ɗauke su. To, wace shawara za ka bai wa su gwamnati da su dai wannan ta yadda za su tankara wannan abu? To, sai kuma a mako mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da wannan tattaunawa, kuma mu ji shi wannan mutanen aka ce wasu wuraren da ya kamata a ce su tashi din nan, ya za a samar musu da wannan shi sansanonin da aka ce za a aje su, ya kuma su kuma hukumar za ta wanzar da wannan. To, duk wannan za mu ci gaba.
Wannan abu ne da mun da ya za a sa su tashin, ina za a bar su je, su kuma ya za a yi su tashin.
Haka ne. Wai abin da ya mun, in kun lura kowa fa ya san me matsala.
Duka an sani.
Kowa ba wanda ya kauce hanya, kowa ya san me matsala, ai amfani da ita da yake sama aiki.
Mutanen
to an shine kan. Dan kaga kamar wasu maganar a ce su bawar inda suke suna ce san ba za su bari ba.
Eh, dan ba san inda za su.
To, da wai lafiyar rai kane ya fi baka milana su gane mami zan ce.
Bawushe dai cewa rai ya fi dukiya.
To, ai shi ne. To, kuma banda haka Najeriya muna da wani kwakwaran yadda za a ceto jama'a ba kamar nan Amurka ba.
Kamar hukumomin ceto me suke yi a kai.
Kaga a nan wurin da aka yi wannan ambaliyar ruwan ne da ake zuwa.
An ta sanarwa aka zo da motoci da jirage da waye aka kwashe kowa misali.
Wallahi, wallahi. Ni na ma ga wani ne ranna a cikin. Wasu ma na irin kasashen nan da suka ci gaba, ai ba mutane kaɗai ba, har da dabbobi.
Wallahi, har da dabbobi.
Wasu kuma kasada su ce ba za su ci tashi ba.
A kin ga ƙarshe da suka yi abin da za su yi cewa suka yi in baka tashi ba kai
dan kanka. Akwai wani wai shi ana fa wannan mahaukaciyar guguwar nan wai ba za su bar kwale-kwalen da suke cike ba.
Kaji fa.
Sai gashi nan abin da ya faru. To, Allah dai ya kyauta. To, Allah sa mu dace. To, yanzu a madadin
Usman Ahmadi,
Safinatu Sodengi, da Daniel Brown da ya ba da umarni, da injiniyan mu na yau, da Solomon Jack da hada mata Facebook Live, ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama daga nan Washington DC. A huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace.
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.